haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku maimaitin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwaryeyi da wani gogaggen yan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin yan jarida da jami'an tsaro
wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikin sa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakanin sa da mahukunta duk kasar da babu yan jarida babu cikaka kullun nakan tuna maganar Thomas Jefferson shugaban America na uku a inda yake cewa kasa kowace irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jarida ba masu mulki amma in ji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin yadawa bane a tafiya irin ta sanan kowace irin mulki a kowace irin kasa a fadin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi yasa su kodayo shi a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yanda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma yana ta yawayansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiya duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga dan jarida zaka ga yan jarida ka fada da ka fada suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damke masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su yan jarida ba su bada haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin ƙasa shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masa nasa matsugunnan a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai kawo a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin. Don ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan. To abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba. Duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa. To ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida.
Wato da zakai maganar dokoki da ka'idodi wanda suke wa wato jan ragamar harkokin gudanar da aikin jarida, sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutanen su dinga aiwatar da kansu. Wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali sauransu, dokokin namu ne wataƙila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba, ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanade-tanade na dokoki?
Kowanne za a iya samun irin wannan matsala. Duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics, akwai dokoki, akwai sharuɗan gudanar da aiki. Shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin nan akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki. Kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki. Waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su. Ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai shi su ma suke take su. Kowane ɓangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan. Illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane ɓangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin 100% cikin yadda aikinsa zai inganta. To ko da an samu takaddama a ɓangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi. Da ɗan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa. Jami'in tsaro yake rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu. Ɗan jarida yake rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya yi aikinsa. To kaga dai nan ɗan juma da ɗan juman da dai yana nan.
Yana nan.
Kware da gaske.
Wai yaya kake ganin za a yi, wani hanyo kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokaci musamman a nan Najeriya, misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar ƙalubalen tsaro? Waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura?
Abin da ya kamata a yi, shi wannan haƙƙi yana kowane ɓangare a ciki, ya kamata a samu abin da ake kira synergy. Wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai. Kuma kullum abin da yake kawo mana cikas ne rashin shirye majalisun taron ƙarawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu, da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai. A ɗauko ƙasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai, ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi ɓangarorin guda biyu domin su fahimci junansu. Idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum ana ganewa. Ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasar mu nan Najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari. Za ka ga tsari irin na mu'amala ya canja, wayewa takan shigo. Kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka. an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'an tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne, abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyarka da kayayyakinka.
Shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai daska aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Almajirinci dai karatun Alkur'ani sun ce yana nan, amma dai bara ce za a hana.
So yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar Kaduna duk makarantun allo in dai almajiran su ba za su yi bara ba su ci gaba da yi kenan. Shi ya faɗa a madadin gwamnati.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin yana ci gaba da duba maudu'in bara ko kuma almajiranci ne da ke adabar jihohin arewacin Najeriya da kuma wasu kasashe na Afirka ta yamma. Shi abinda kuma sau da yawa mutane ke son su alakanta shi da addini, wanda ya sa a dalilin haka wakilinmu na Kaduna Isa Lawan Ikara ya gayyato malamai domin tattauna wannan al'amari din. Wasu daga cikin abubuwan da za ku ji an tattauna a yau za su haɗa da maganar dalilan gwamnatocin arewacin Najeriya na maida yaran nan jihohin da suke cewa su ne nasu, wato ana dai koran yara ɗin. Sannan kuma za mu ji tasirin matakan da wasu gwamnatoci na baya suka ɗauka na inganta ko kuma canja fasalin sukan su makarantun Islamiyya ɗin. To bari mu hannun taku ga shi Isa Lawan Ikara da bakinsa, inda za ku ji Shek Albani ya fara da bada wasu dalilai na abin da ya sa gwamnatoci irin na Kaduna suke yin abin da suke yi.
Da cikin maganganun da ɗan uwaye, ai ba Jonathan bane ya fara gina makarantun allo. Asali na Madina yake da wannan tunanin. Shi yake da wannan tunanin. Because in gaskiya
amma gwamnati ɗaya suka yi.
Amma ta'ayinin sunan yana da kyau. Akwai bambanci tsakanin Jonathan da Namadi.
Amma waye shugaban kasa?
A'a, ba tun kafin yaje shugaban kasa. Sai ka tambaya wanda aka fara siyasa farko a jihar Kaduna ne.
Ila mallan yana magana ne dan akalla abin daga sama, tunda wancan shugaban kasa ne wannan gwamna.
Shi muke yi. Ai adalci muke, kuma a cikin maganganun shi akwai adalci. So saboda haka ni ma adalcin nake so in kwatanta. Ai ba mun zo bane kai mu bata bakin mu, a'a, mun zo ne muna neman ya za a fitar da gaskiya, kuma Allah ya nuna mana gaskiyar mai aiki da ita. Amma dai wanda ya fara wannan tsarin na majisan bane lokacin yana gwamnan jihar Kaduna, Tahir Umar Tahir a lokacin yana advisor. Shi yayi makarantar da aka fara ita ce makarantar da An-Nur ya gina. Ka je ka bincika, gwamnatin jihar Kaduna ta siya, daga baya ya dauki tsarin nashi ya tafi da shi federal government. Yana mataimakin shugaban kasa, aikin yana office din shi ne, yana under office din shi. A farko aka gina makarantu 25 a arewa, aka gina makaranta 10 a kudanci. Gab da zaben 2015 Jonathan ya kwace, da yana hannun mataimakin shi na Maji ya kwace, saboda tunanin shi aka yi amfani da wannan daman za a samu mutane su bi shi su zabe shi, ya kwace ya dawo da abun hannun shi, shine yaje ya kaddamar a Sokoto. Almuhim ba shi muke magana ba,
muce mu jingina siyasar mu kalle
magana. Eh, abinda muke magana da ba shi gure ita ba, wallahi ba zan yi magana ba. Abinda muke magana dai shine almajiranci daban, kuma karatun allo daban.
Wanne yake so a hana?
Gwamnatoci suka yi wannan tunanin. Abinda yasa gwamnatoci suka yi wannan tunanin sune dalilai kamar haka. An ce mutum zai karatu, shin idan mutum ya haifi da asali nauyin dan yana kan waye? shine abu na farko, tambayan farko kenan. Abu na biyu, wanne karatu aka zo yi? Indai karatun alqur'ani yayi kamar yanda mai magana ya fada, a gida ma kana iya karatun alqur'anin ka, ka haddace alqur'ani, kai karatun ilmomin da ya kamata, kuma ka zama mashhuri. Amma idan ana tunanin kai bara ne, to shine gwamnatoci suke hanawa, saboda a wajen baran nan ana sace yara, a wajen baran nan ana lalata yara, a wajen baran nan ana tsafi da yara, a wajen baran nan yara suna zuwa ma ba sa karatun sai bara, maimakon su zauna sai karatun. Saboda haka muna magana akan bara ne, ba muna magana akan karatun alqur'ani ba. Ya taimake ni kwarai da yace karatun alqur'ani
ake kana ina ne, ta yaya za ku tantance dalibai almajirai masu karatu kawai zalla a gidajensu su ci abinci da kuma almajiran da suke zuwa bara tunda mayar da su gida ake yi?
Ai alhamdulillah, akwai hanyoyi da yawa, kuma gashi an fara ana yi. Akwai data, kamar yanda ka sanin daliban nan kowanne akwai data din shi, ba yau muka fara ba balle wani yace saboda yanzu ne ko je, shi yasa muka jawo wanda suka san abin, muka ce meye datan almajirai, kuma suna nan suna aiki, suna aiki ba dare ba rana, sun kusa kawo mana data din, wanda insha Allah aka kawo mana data din kuma za mu yi amfani.
Yanzu kun san yawan almajiran Kaduna?
Insha Allah ana kan aikin, in an gama zan zo in gaya maka adadin su.
Sheikh Maraya, malam yana magana cewa shi wannan karatu an gwamutsa shi ne da bara, sai aka kasa fassarawa tsakanin almajiranci da bara, sai ana kiran shi suna daya. To almajiranci dai karatun alqur'ani sun ce yana nan, amma dai bara ce za a hana.
So yanzu kenan ya fada a madadin gwamnatin jihar Kaduna, duk makarantun allo indai almajiran su ba za su yi bara ba su ci gaba da yi kenan. Wannan mun gode shi ya fada a madadin gwamnati, ko indai almajirai ba bara za su yi ba, to yanzu su ci gaba da karatun allo. Sannan kuma baran nan da yawa masu yara da suke bara a hanya, za ka ga ƴaƴan wanda gwamnati ta kori iyayensu aiki ne, bata biya iyayen haƙinsu ba, da haka suka ɗauki robobi suna bara. Wasu kuma ƴaƴa ne na wanda iya gwamnati ta rushe rumfunan iyayensu, ba su da abin da za su yi, saboda haka dole su yi bara. Wasu kuma ƴaƴa ne wayanda yake sun yi aikin gwamnati sun gama, haƙinsu ba a basu ba, shi yasa suke abin nan.
Kana so ka ce ba ƴaƴan almajirai da aka sani ba?
Yawa, ko da akwai almajirai da suke bara, to babu shakka za ka ga cewa akwai waɗannan. Sannan maganan kuma maganan barna, tunda ake a Najeriya ka taɓa jin wata makarantar allo an samu almajiranta sun shiga cultism, amma wannan tsari na makaranta primary school da ƙaramar secondary school da babbar secondary school da jami'a, nan ne ake samun cult. Saboda haka abin da ya kamata a yi shi ne cewa a gyara wannan tsari. Kuma su kama wanda suke bashi tuwo sun rantse da alqur'ani ne za su kare tsarin mulkin Najeriya, kuma tsarin mulkin Najeriya ya ba dukkan ɗan Najeriya dama ya zauna inda ya ga dama, sashi 41 ƙaramin sashi na 1. Sannan kuma iyaye, yana daga cikin abin da ya kamata tuna ake gayawa iyaye cewa haƙƙinsu ne su karantar da ƴaƴansu. Sannan maganan kuma cewa dole sai a garin ku za ka yi karatu, shin yanzu secondary school na gwamnati a garin kowa ne dole sai yayi? Ai ana diba ta kai wasu wurare. Saboda haka wannan tsarin mulkin Najeriya ya ba mutum dama, iyakaci a sa ka'idodi, kar ayi kaza kar ayi kaza. In gwamnati ta ce karatun allo dole sai dai mutum yayi a garin su, to kamata ya boko ma ya zamana kowa sai dai yayi secondary school a garin su. Wannan shine.
Kana ta wannan, idan da za a baka dama a ce ka kawo fasali ko tsarin da kake ganin za a yi, tunda kukuna daga cikin wani kuke ganin bai kamata a ce kawai an tashi an waye gari an hana almajiranci ba, wanda tsari yake kace gani ya kamata a zo?
Tsarin da ya kamata ai Hausa suna cewa waiwaye a dan tafiya. Na farko, iyaye su sani cewa haƙƙin ƴaƴansu yana kansu. Sannan ya zamana duk wanda zai ɗauki ɗansa ya kai karatun allo gurin wani malami, ya zamana sai ya tafi da wani abun masarufi wanda za a riƙa kula da rayuwar ɗansa a wannan makaranta. Sannan a sa ƙa'ida ta ce wato yaro in ya je zai zauna wata uku ko wata hudu, sannan kuma a bada hutu kamar sati biyu ko sati uku ya koma garinsu domin ya riƙa shakuwa da mahaifinsa, ya riƙa shakuwa da mahaifiyarsa. Sannan kuma a sa tsari na cewa kar makarantar allon ta zamana tana da ɗalibai da yawa, yadda har ɗawainiyar ɗaliban wajen karantarwa zai gagari malamin. Ana iya cewa kowace makarantar allo akwai ya zamana ɗalibai 40 ko 45 ko 35. Sannan kuma bayan haka ya zamana cewa a sa dole ne iyaye akalla san da yaron nan yake wata uku a makaranta kan ai hutu ko wata hudu, to iyayensa ko waɗanda yake suke kula da shi in maraya ne suna kai masa ziyara su ga halin da yake ciki a wannan makaranta. Sannan ina matukar juyayi inje a wannan tsari, ina tunanin mutane sun yi karatu amma shugaban kasa mai cikakken iko a tsarin mulkin Najeriya a rika cewa aikin da gwamnatin shi ta yi mataimakin shi ne yi. Ai shi shugaban kasa tsarin mulkin Najeriya, mataimakin shugaban kasa tsarin mulkin Najeriya bai ma da hurumi, shi kaman spare tire ne.
Wato da badin jarumta ya yadda ba za a yi ba.
Da mataimakin gwamna da mataimakin shugaban kasa tsarin mulkin Najeriya, shi yasa ya kamata ma'aikatan gwamnati abinda suke aiki a kai su rika karanta su sani.
To algafta wannan, bari mu ce ana maganar Sheikh Jamil Albani, wannan makarantu za a iya musu kuskurima ga shawara da malam ya kawo. Ba ka ganin aka karbi irin kuskurima nan da malam ya magana, shikenan an kori bara da kuke magana kawai sai yara su to karatun nan.
Wato kafin ci gaba, shi mai magana da yake magana akwai maganganun da suke na siyasa ne, kuma yake kokarin ya juya abin da yake gaskiya. Yanzu ka zo ka ce wa yaran da suke bara a jihar Kaduna, ƴaƴan wayanda aka kara aka kora ne a aiki, ina zuwa kai kake fada yaushe aka kore su aikin? Kaga wannan ya nuna dan uwa ba kai bara ba, ka bar mu da kayan mu, mu muka yi kuma muka san meye
kai kai bara
dai, amma ba irin wanda yake fadan ba.
Almajiranci ko bara?
Dai almajiranci, in zauna an yi karatu a gida.
Sau a gaishe kuma da mai barkan ku da kokari. To jama'a, nan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, sai Allah ya kai mako na gaba inda za mu zo mu ci gaba da tattaunawa, inda kuma za ku ji yadda wato ita wannan cuta ta corona take tasiri game da matakan da gwamnatin jihohin arewacin Najeriya suke ɗauka dangane da sha'anin bara ko kuma almajiranci. Sannan kuma za mu ji wasu misalai da wasu suke kawa ne da su kansu jihohi ɗin wasu su ba sa ɗaukan matakan gyara makarantun boko ma balle kuma na Islamiyya ɗin. To yanzu a madadin shi wakilin namu Isa Lan Ikara da kuma su ma baƙin namu Sheikh Aliru Maraya da kuma Sheikh Jamil Albani, ni ne Ali Mustafa Sakuta na Washington DC nake muku kyakkyawa fata ta alheri. Sai anjima.
adalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kuna sauraron shirye